Bayan da Allah yake yin abin sa kai kana naka Allah na nashi to ina zaman na a cikin asibitin ma sai aka zo aka same ni aka ce to ana neman irin mu wanda muka sabon din gama makaranta ba wai an dade sosai ba ana so akwai aikin da ya kamata ake nema kuma mata kuma yan arewa saboda aikin nan da ma na taimako yan arewa ne to ko zan je ne dai ko da kudin shekara ɗaya ne kafin in kuma dawo a asibiti nace to ba damuwa bari mu je mu yi
kallon shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga cigaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana Alheri Grace Abdu Ƙungiyar lauyoyin mata ta ƙasa a Najeriya ta gudanar da babban taron ta na bana a jihar Kano inda ta sake jan hankalin masu ruwa da tsaki game da batun kafawa da kuma aiwatar da dokar kare ƴancin ƙananan yara a dukkan jihohin tarayyar Najeriya. Za mu yi dubi a kan wannan batu. Yau kuma kallabinmu ta mako wata mace ce da bayan ta yi karatu ta kuma fara aikin likita. Daga baya kaddara ta sa ta rungumi wani aikin kula da lafiya al'umma ta wata hanya ta daban. Za ku ji ko wace ce da kuma irin gudunmuwar da take badawa ga cigaban al'umma. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Kafin ku kai ga hirar mu da kallabinmu ta mako. Bari mu faro takon da haska fitila kan batun dokar kare ƴancin ƙananan yara da Najeriya ta kafa a matsayin tarayya sama da shekaru 20 da suka shige. Amma har yanzu ba a ganin tasirinta a ƙasar musamman a matakin jihohi. Abin da ya ɗauki hankalin babban taron ƙungiyar lauyoyi mata ta ƙasa da aka gudanar a jihar Kano. A hirarta da shirin kallabi mai masaukin baƙi barista Bilkisu Ibrahim Suleiman. Ta bayyana abin da dokar ta kunsa da kuma tasirinta ko aka san haka.
Makalun da muka tattauna a wannan shine ya za a yi a samu sassaucin matsalar cin zarafi da rashin samun adalci ne ko in ce access to justice musamman yara da kuma mata. To wannan kuma muka yi la'akari da wannan child protection law da ake passing a Kano 2023. Amma har yanzu tana nan a takarda ba wasu ƙwararren matakai da aka ɗauka na aiwatar da wannan jama'a ma da yawa har ɗan jarida ma ya rikotin bayan program ɗin namu wai muna ƙoƙarin mu ga an sa saboda rashin tsananin rashin sannin ma
kuma an riga an saka hannu
tun last year gaskiya matakan gwamnati ne da ba to zan ce ne tun da kuma yana hannun gwamnati policing gwamnati da kuma zartarwar ne bai samu yadda ya kamata ba na ɗaya ni dai har yanzu ban ga kotun da aka fara cewa an kawo ƙarar wani uba saboda ko an kawo ƙarar wani saboda cin zarafin yaro ko kuma rashin aiwatar da wannan ita ai doka
an
to ai aikace za a ganta kuma aikacen nan a kotuna ko a yanke hukunci ko kuma za a ji dai haka cewa ga abubuwa da ke faruwa wanda aka yi safarin wannan dokar to amma mu har yanzu yara suna nan barkatai suna tarantalikan titi wanda wannan dokar ta hana rashin kulawa sauke nauyin iyaye akan yara yana nan sai ma ƙara tuzarta ƙaruwa da yake yi amma babu yara da ba sa zuwa makaranta ga su nan birjik duk masu tallaga su nan duk wannan dokar ta yi maganin su ta yi ɗauki matakan da za a amma har yanzu ba mu ga abin da aka fara aiwatarwa a kai ba.
To me ƙungiyar ta ku ta ke yi domin ganin wannan doka an fara aiwatar da ita?
Shi ne na ɗaya jan hankalin al'umma ta hanyar wayar da kan al'umma kan ma su san ma mece ce dokar me wannan dokar ta ƙunsa wanda muka samu babban malami a jami'ar Bayero wanda ya zo ya gabatar da takarda akan wannan. Associate Professor Dr. Nuhu Idris ya faɗi duk abin da dokar ta ƙunsa da kuma matsalolin aiwatar da ita sannan kuma an yi tattauna masu ilimi da ke wurin da private legal practitioners har tata ita wannan CJ ta mata ba da nata bayanin akan abubuwan da take
kuma da cewa CJ din mace ce har yanzu wannan
to ai shi abinda nake so ai mata uzuri kana so kai abu idan babu ma'aikata a wadace babu kuɗi nazartar da wannan abu ba zai yi duk yanda kake so kai bi yadda mace take so da haihuwa ai sai
da shi ba sa da kuka cewa eh
tayi
ba ta samu wani sabaro wani waje
tayi mana alƙawari kuma ta ce tana kokarin yin haka to mu mu la'akarin da ganin cewa in ka duba ma yawan ma'aikatan ko judges na Kano in ka duba su compared to population na Kano akwai matsala sun yi karanci to wannan ma zai zama wani abu da za a yi la'akari da shi to wanda muke jan hankalin gwamnati da duka masu matakan zartarwa su kowa ya sa abu ne ba na mutum ɗaya ba kowa da al'umma da malamai da duka saboda wannan dokar sai da ta samu sahalewa malamai sannan aka sa mata hannu to amma har yanzu kowa ya shiru ya burza ita abubuwa sai da tozar da al'umma take yi
a takaice dokar za ta iya dan bayyana masu sauraro abin da
a takaice farko dokar mata ma defining ma waye yaro saboda in muka duba yara a al'umman mu yanzu sun kasu kashi biyu according to wannan dokar yaran da yake gantali kan titi shi dama can bai tashi a family fold ya tashi ga uwarsa ga ubansa ga onkulinsa ba sannan akwai wanda wato wanda irin wai ake haifa nan na kan titi wanda dama can haka suke akwai kuma yaran da an haife su cikin iyali cikin gata amma saboda wannan rashin sauke nauyin da iyaye suke yi ake samun su suke zama yan kan bola yan kan titi su fito tun safe su ta yawo garari ya za su yi su samo wa kansu mafita wasu har ma irin gantalin nan shi suke kai wa iyayensu fasici to irin wayannan yaran dokar ta la'akari da su wanda lalle an nemi cewa a tattaunawar namu gwamnati ta dau matakai na tsarkake kan titunan mu farko sai an dau wani babban matsayi na kwashe yaran da suke garari kan titi wasu ba yan gari bane a maida su garuruwan su wayanda suke da iyaye a ja a nemo iyayen a ji me dalilin da yaran suke gantali kan titi rashin sana'a ne rashin wane ne duk gwamnati ta fito da hala a haɗa kai da masu kuɗi da masu mulki da 'yan majalisu duka matsala ce da take damun al'umma saboda yaran nan su ne suke zama nan da na ake jan su ake shiga mugayen haluka nan na 'yan daba 'yan sace-sace duk al'umma take shiga cikin garin so tunda wannan matsalar ta tashi ba za ta ware cewa wani mai kuɗi ba ya kamata a ce kowa ya sa hannu ya ba da gudunmawarsa da masarautu ne da malamai ne ya za a yi maganin wannan matsala na biyu ta ma hana cewa idan mutum ba zai haifi ɗa ba sai ya ta yadda zai kula da yaran nan sannan kuma ta ba ta yadda a ga yaro yana gantali saboda ai yaro ba zai ka kan shi duniya ba sai da iyaye to wannan iyayen nasa sai in aka ga yaro yana gantali sun yi laifi sai an janyi nemo su waye wayannan iyayen a zo a hukunta su saboda
aka samu irin waɗannan ba shi da aka samu irin waɗannan iyayen wani irin fushi ne zai hau kansu na ɗaya ke nan sannan kuma a bayan an yi batun cewa a cikin dokar da ta bayyana cewa idan ba ka yi shirin da yanayin yaro ba kar ma ka haife shi abu ne mai yiwuwa a wannan al'ummar tamu
idan aka ba da haɗin kai za a iya samun haka matsalar ita doka ne in ta zo ba wai kotu ce kawai za ta iya aiwatar da ita ba mu kanmu mutanen sai mun yadda mun karɓe ta a ba da haɗin kai da manyan masu faɗa a ja unguwa da masu unguwanni da duka wanda ke da ruwa da tsaki sai an ja hankalin jama'a cewa wannan fa matsalar in ta zo fa kamar ruwan teku ne kamar mutum yana kogi wannan yana jirgin ruwa in ya kule fa kowa ne zai limi to haka fa miki zai nitsi to haka fa miki a cikin wannan matsalar kowa yana bukatar ya bada gudunmawarsa kuma mu a kungiyoyi na masu taimaka al'umma domin musamman mu kungiyar mu harkar mata da yara shine a gaban mu ya za a samu walwala da kwanciyar hankali da zaman lafiya cikin aminci a cikin al'umma muna ta kokarin jan hankalin duk NGO su mu haɗa kanmu guda waccan shekara mun yi tararruka ya kai wajen guda 5 akan ya za a yi mu da mafita za mu samu ya za a yi idan matsala ta samu da dan sanda da malami da masu mulki da mu kanmu mu haɗa kai a dumfafi wannan matsalar domin ya zama kowa ya nuna damuwarsa a samu mafita to amma har yanzu abin sai kaga sai a zauna a tattauna amma an zo aiwatar da abin sai kaga babu wannan kyakkyawar synergy din
to kafin mu dingina wannan batu bari ta Bilkisu za ta ƙara haske kan matakan da gwamnatin jihar Kano wadda ta kafa dokar shekara guda da ta wuce ta fara dauka da kuma irin hukuncin da dokar ta tanada ga waɗanda ke keta ta. A gabatarwa yau kallabin mu ta mako wata mace ce da bayan ta yi karatu ta kuma fara aikin likita daga baya kaddara ta sa ta rungumi wani aiki na daban na kula da al'umma waka aka ce a baki wuya ita ta fi daɗi ga kallabin mu ta mako.
Sunana Dr. Amina Aminu Tsorayi ni haifafiyar Kano ce babana ɗan Kano ne Professor Aminu Tsorayi mamana kuma Hajiya Maryam Tsorayi ni ce yar fari a gidanmu mama mu ta haife mu tara so amma mu biyu mata mu ne na farko kuma ni ce farko sai kuma sauran maza ne to alhamdulillahi sannan kuma na yi karatun primary a Zaria da yake baban mu ya koma Zaria a lokacin yana lecturing ko koyarwa a Jami'ar Ahmadu Bello to sai muka koma can a nan ne primary dina da yake yana son dai a koma gida sai muka koma Kano kenan nayi secondary school Kano secondary school a Kano daga nan kuma na zo Jami'ar Ahmadu Bello na karanta wato medicine kenan kiwon lafiya medicine and surgery na gama na karanta kuma daga nan kuma na samu na yi karin ilimi a Jami'ar Liverpool wato da yake Ingila kenan na kara da karanta kaman dai masters kenan karin ilimi akan kiwon lafiya dai na jama'a wato public health kenan to ina da aure shekara kusan 23 kenan sannan yara na uku to kuma ni yanzu dai zan ce ina wannan aikin public health wato shi lafiyar jama'a kenan na kusa kaman shekara 20 ina wannan aikin so a yanzu dai yanda kike samu na yanzu dai ni ce kaman dai zan ce jagora kenan ko leader ne mu ana kiran shi country director na Pathfinder ita kuma Pathfinder kungiya ce dai ne zaman kanta to dai bari a taƙaice dai shine dai tarihi na
to kafin ki zo Pathfinder ke aiki a wasu wurare
a kwarai nayi wato farkon aiki da muka da na gama makaranta nayi aiki a babban asibitin na Abuja kenan National Hospital so a lokacin ban ma taba sanin cewa zan bar asibiti ba saboda na ji dadin aiki kuma a fannin mata wato gynecology of obstetrics nan ne aiki na duka to amma yanda Allah yake yin abin sa kai kana naka Allah na nashi to ina zaman-zama na cikin asibitin ma sai aka zo aka same ni aka ce to ana neman irin mu wanda muka saban da gaba makaranta ba wai an dade sosai ba ana so akwai aikin da ya kamata ake nema kuma mata kuma yan arewa saboda aikin nan da ma na taimako yan arewa ne to ko zan je ni dai ko da kudin shekara daya ne kafin in kuma dawo a asibiti nace to ba damuwa bari mu je ni to amma da na shiga sunan shi kungiyar waccan sunan ta IPAS so nayi aiki a IPAS kaman da wasa amma har na kai shekara biyar ina aikin nan to a lokacin ne sai na san cewa kai gaskiya ina ganin bari dai in hakura da asibiti kawai dai sa kai a cikin aikin kula da lafiyar jama'a wato public health kenan shine na samu ne wannan masters din sannan kuma nake ta karin ilimi dai kisa abin dai ko a yaushe dai dole tana ta kara duk abin da ka gani da baka gane ba sai ka dan kara ilimi ko na sati biyu ko sati uku ko wata daya har ma na je neman ilimin ya kai ni wannan babbar jami'ar Harvard University kenan na je ne sati uku dan koyon yanda
jami'ar a Ingila take ita ma
a America take Harvard University wato babbar jami'a ce a duniya gaba daya ana kallon kamar ita ce na daya ko biyu a dai jami'u haka nan to a kiwon lafiya ma ana ji da ita na ga cewa abin da nake so in koyo wato ci gaban da gyaran asibiti zance quality improvement wato yadda asibitoci za su dinga aikin kullum suna duba abin da bai yiwu ba su dan gyara a tabbatar cewa yayi daidai sannan daidai ci gaba dai na asibitoci to shine na gane wannan shi ma a can a Boston kenan a America shine Harvard University so alhamdulillah dai duk abin da na gani dai ina so in ƙara koyon ilimi sai in dan ƙara shiga in ƙara yi ko a computer haka wato online ko kuma mutum ya je dan ƙara dai to daga nan kuma shi ma sai na koma wani kuma dai to shi IPAS din dama na America ne to aikin da suke yawanci dai hakan mata ne da yara ko ƴan mata haka inda za a kula da lafiyarsu da su ma za su san me amfanin ma lafiya da amfanin zuwa asibiti da koyarwa masu ma'aikatan asibiti don aiki na sosai ni trainer ce wato irin muna koyar da ma'aikatan asibiti wani sabon zance fanni in ya shigo sai mu zo mu koya musu mu ce to gashi don mu je mu koya sai in je har wato kwanaki na je Kenya ma a lokacin wajen wata ɗaya muka yi muna koya saboda mu zo mu koyar da anan Najeriya to daga nan kuma sai bayan shekara biyar anan sai na koma shi ma wani kuma shi ma kungiyar ce ta America sunanta Abt Associates kuma wannan aikin dama yana ya kunshi zagaye Najeriya gabaki daya so a haka ma ina faɗa wa mutane cewa gaskiya ina ga a wannan jihohin mu nan 36 ina ga akwai wanda ban je ba gaskiya ba ce hudu ba duk na zagaya sosai kuma kauye ma muke bi sosai a duk yawancin aikin nan to shi a wannan Abt Associates din nan shine ne aiki da wata project da ake cewa partnership for transforming health systems wato irin da taruwa na taimakawa fannin you know lafiya dai na state so shi ma anan ne ma duk da fani yar Kano ce amma a kan wannan aikin na ji duka local government 44 na Kano na zagaye shi gabaki daya a cikin shekara uku haka kowane kwata sai mu fita mu je duka so ba abinda mun ga ikon Allah na kuka ka gani na dariya ka gani na tausayi ka gani aikin dai alhamdulillah to bayan ina ga na kusan shekara kusan tara ma a wannan aikin shi ma anan dai wannan Abt Associates din kafin na dawo nan part-time yanzu a part-time da shekara na kusa biyar dai kenan na zo a 2020 farkon 2020 yanzu wajen shekara hudu da rabi kenan ina jagorancin wannan shi kungiya na part-time
to ganin cewa ke yar arewa ce kuma kin san da can ana ta yawan surutai ƴaƴa mata ba sa zuwa karatu wani kalubale kika fuskanta a lokacin da kike waɗannan ayyukan
yo to gaskiya wannan tambayan take tana da muhimmanci sosai saboda mutane da yawa na tambaya su ce ke ga kike yar arewa ƴar Kano ma kuwa amma ke ga shi a wannan matsayin to akwai kalubale gaskiya magana shine a lokacin da nake primary da secondary ban san cewa akwai matsala ba ban san cewa ma ana ganin fifita namiji ba ko akan mace ko haka dan shi gaskiya a gida mahaifinmu bai nuna mana bambanci ba, yana nuna kaman duk mutum ko mace ko namiji dole ne ka nemi naka, ba wanda zai zo ya dinga roƙo ko saboda bai da shi, kuma wai dan kai ko ke mace ce ba dalili bane a ce kin zama kaman nauyi, kin dora ma mutane nauyi, kuma baka san gobe ba, baka san me zai faru ba, ko aure kai baka san me zai faru ko da mijinka ba ko da duniya ma gabaki daya. Gashi wannan yanayin ma da ake ciki yanzu na rashi a Najeriya, ai yawanci mata in ba su tashi ba gaskiya akwai matsala. To a cikin kalubalen kinga kaman ko da muke makaranta ko mazan da suke ajin mu sai su dinga kallon mata kaman a wannan mata wannan yarinya ita kila ga wani dan kwali yar Bahaushiya mai ta sani. To farko shine ma idan ka yadda ka kai shigan an arewa ana ganin kai baka san abin da kake ba, ga ke mace ga yar arewa ga kuma ke musulma, to me ma kike a wurin nan tukuna? To alhamdulillah sai suka ga cewa idan akai ko jaraba ko wani abu sai ka zo a cikin an sama sama. To daga baya ne kuma gaskiya magana irin wannan yana koyawa mutane abu sosai, saboda kina kama a EBU kai mutane suke zuwa daga dukkan fannin Najeriya, su wasu ba su taba saduwa da yan arewa bare mata, kuma yanda suke jin labarai cewa mu arewa ba abin da muka sani ba, mun cika san jiki da sauransu, so sai su ma abin ya taimaka musu suka koya suka ga cewa ake ba haka bane ba. Kuma alhamdulillah har na gama makaranta ko sau daya ban taba alhamdulillah sosai ban taba zance ko filin ba ko in ace na ban zo na ci wani jaraba ba, gabaki daya ban taba yi ba a cikin shekarun da muka yi ai karatun asibitin nan da muka yi.
To akwa doctor ko na aka tsaya an cire mata kike a wuta ba iya kace kenan ba, idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji ayyukan da doctor Amina ke yi tsakanin al'umma. A yau dai nan za mu dasa aya a shirin na wannan makon, sai kuma mako na gaba mu tsora inda muka tsaya hirarrakin namu. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska titila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga cigaban al'umma da kuma jan hankalin al'umma kan kalubale da matan ke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga talibinmu ta mako Dr. Amina Aminu Turayi, babbar jami'a a kungiyar Pathfinder, da baƙuwarmu ta mako Barista Bilkis Ibrahim Suleiman, da kuma wakilanmu Baraka Bashir a Kano Dabo da Madina Dole a birnin tarayya Abuja, da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin Sifika Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.